Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Litinin 13 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Yusuf da kanin labarai.
Ana ci gabar tafka gumurzu a yankin Tigray na kasar Habasha. Kasashe masu karfin tattalin arziki a duniya sun ja kunnen Rasha a kan cin zalin Ukraine. Annobar corona kuwa na ƙara yaduwa a kasar Burtaniya.
To, kani labarin kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji abubuwan da suka biyo bayan tura wata tawaga da fadar shugaban Najeriya ta yi yankin Sokoto da Kebbi don jajantawa jama'a.
A kowane mutane kusan 40 ne wani abu. A Borai a kashe wajen mutum 100 da wani abu. A unguwar Lalle a kashe wajen mutum 54. Haka kullum ne kowace rana. Sannan bai da lokacin da zai je ko da minti 10 ne.
To, ko a jiya din nan Lahadi, wasu al'umura na rashin tsaro sun faru a yankin.
Kai, mun zo za mu taho a nan ita. Muna zuwa sai muka ga ƙwarai sun tsara hanya. Wannan motar guda ita an gaba suna ta wasu sun kalle ta. Motar guda da muke ciki sai kwana ta koma. Shi ba wannan ma an kashe shi.
Fala shauta, kamar kowace ranar Litini, yau ma za a ji shirinmu na ciki da gaskiya wanda Sarfilo Hashin Gumel ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba. Tare da fatar kun wayi gari lafiya. Wasu shaidun gani da ido sun shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters a jiya Lahadi, kasa da mako biyu bayan da sojoji da kawayensu suka karbe ikon garin Lalibela na kasar Habasha. A wani mataki na ci gaba da kaddamar da farmaki da ya fatattaki sojojin Tigray daga bangarori da dama. Lalibela wani gari ne a yankin Amhara da ke da iyaka da arewacin yankin Tigray, wanda ya shahara da wata majami'a da aka sassaka daga dunkulen dutse guda ɗaya, kuma aka sanya shi a matsayin wurin tarihi na Majalisar Ɗinkin Duniya. Mai magana da yawun gwamnati Lagesi Tulu da mai magana da yawun soji ba su amsa bukatar jin ta bakinsa ba kan rahoton kwato garin da dakarun da ke biyayya ga 'yan kabilar Tigray TPLF suka yi. Shi ma mai magana da yawun kungiyar ta TPLF Gachua Reda bai ansa kiran wayar da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya yi masa ba domin neman ƙarin bayani. Ya dai wallafa wani sharhi a shafinsa na Twitter, yana mai cewa, rundunanmu na aiki sosai da kyau sosai, amma babu wani cikakken bayani. Daya daga cikin shaidu ya zanta da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya bayyana cewar dakarun Amhara da ke ƙawance da gwamnatin Habasha sun fara barin garin Lalibela a daren ranar Asabar. Rukunin kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki na demokradiyya a jiya Lahadi sun gargadi Rasha da ta rage yawan sojoji da ta girke a bakin iyakokin kasar Ukraine, ko kuma ta fuskanci abin da ta bayyana a matsayin gaggarumin sakamako na tattalin arziki. Ministocin harkokin wajen G7 da suka yi taro a birnin Liverpool na kasar Ingila tare da shugaban kula da harkokin wajen kungiyar tarayyar Turai a cikin wata sanarwar haɗin gwiwa sun bayyana cewar sun haɗa kai wajen yin Allah wadai da yunkurin cin zali da Rasha ke yi a kan Ukraine. Jami'an diplomasiyya da suka wakilci Amurka, Canada, Faransa, Jamus, Burtaniya, Italiya da Japan sun buƙaci Moscow da ta ɗau da kuma bin hanyoyin diplomasiyya da kuma mutunta alƙawurran ƙasa da ƙasa kan fayyace ayyukan soji. Jami'an leken asirin Amurka sun yi imani cewar Rasha ta girke dakaru 70,000 ko fiye da haka a bakin iyakar gabashin Ukraine. Kana Rasha na iya shirin kai hari kan wani gari da ke bakin iyaka a farkon shekara ta 2022, ko da yake shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ba jin cewa ya yanke shawara mamaye kasar sanarwar ta G7 ta ce duk wani amfani da karfi wajen sauya kan iyakoki haramun ne a karkashin dokokin kasa da kasa ya kamata Rasha ta kasance cikin kokonten cewa ƙara kai har-haren soji akan Ukraine zai haifar da gagarumin sakamako da tsada a gare ta Shugaban Amurka Joe Biden ya shaidawa Vladimir Putin a makon da ya gabata. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Prime Minister Britania Boris Johnson ya ce Britania na fuskantar karuwar hauhawar nau'in annobar coronavirus na Omicron. Kana yana bada sanarwar karuwa mai yawa. Na allurar rigakafi don karfafa kariya daga gare ta Johnson ya fada a cikin wata sanarwa da aka wallafa a gidan talabijin a jiya Lahadi cewa duk wani da ya kai shekaru 18 zuwa sama za a bashi rigakafi ta uku a ƙarshen wannan watan burin da aka saka a gaba wanda zai kare a ƙarshen watan Janairu ya ce karuwar yawaitar bambance-bambance da ake iya dauka suna ninkawa so biyu a kowanne kwana biyu zuwa uku kuma akwai guguwar Omicron tana zuwa Johnson ya bada sanarwar ayyukan kasa don isar da allurar rigakafin zuwa cibiyoyin rigakafi da kuma asibitoci a cikin kwanaki 7
An jima kaɗan Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda kamar yadda aka zata wasu abubuwa sun biyo bayan tura wata tawagar jaje da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi zuwa yankin Sokoto inda yan bindiga suka yi ta kashe-kashen rashin imani a yan kwanakin nan Daya daga cikin abubuwan da suka biyo bayan shine ƙarin haske da ministan harkokin ƴan sandan Najeriya Alhaji Muhammad Maigari Dingyaki yayi kan musabbabin tura tawagar ta jaje da kuma martanin da wani tsohon dan majalisa daga yankin ya bayar. Minista Dingyaki ya gaya ma Umar Faruk Musa na muryar Amurka cewa
ba ma Sokoto da duk inda aka samu irin wannan kazamin banna wadda wannan ƴan ta'adda suka wa jama'a a Najeriya Gwamnatin mai girma Muhammadu Buhari takan aika mutane a je a wa jama'a jaje kuma a nuna rashin jin daɗi kuma a yi musu tabbacin cewa ana nan kauman ƙoƙarin cewa an kawo ƙarshen waɗannan matsalolin. Kamar yadda ka sani abin da ya faru a Sokoto abu ne mara kyau abu ne wanda kowa zai yi mamaki ne kuma zai ba waɗancan mutanen wanda ke ganin suna magana da 'yancin ɗan adam. Kuma suna magana cewa a ɗan sanyi da aka ta yi kira da waɗannan mutanen za su gani ƙarara yanzu cewa waɗannan mutanen ba mutane ne masu hankali ba ba mutane ne masu imani ba ba mutane ne masu son kyautata haƙƙin ɗan adam ba ba mutane ne masu son zaman lafiya ba sai ke sun labarin ta aika sun je sun wa gwamnatin jiha sun wa jama'a sun wa mai martaba sarkin musulmi jajen wannan lamari. Kuma sun tattauna da mutane waɗanda abin ya shafa a Sokoto da Katsina ina maganan masu faɗa aji domin a san a tattauna za a yi a shawo wannan matsalolin idan ka dubi irin yanayin mutane suka je wannan ta'aziyya duk shugabanni ne na tsaro duk su ne suka je domin a zauna da jama'a aji menene ra'ayinsu kuma ya menene shawararsu yadda za a yi domin wannan matsalar. Na tabbatar kana da masaniyar gwamnati irin matakan da take dauka na ganin cewa an dauko matakai sabbi na ganin cewa an fuskanci wannan matsala kuma an kawo ƙarshen ta.
Ministan ɗan sanda na Najeriya kenan Alhaji Muhammad Maigari Dingyaki a tattauna da ne da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi Honorable Sha'abu Gwanda tsohon ɗan majalisar wakilan tarayyar Najeriya mai wakiltar yankin Sokoto ta gabas domin in ji irin martan da zai maida dangane da jinkirin da aka samu wurin aika tawaga domin sa ido akan halin da al'ummarsa take ciki inda yake cewa
inda mutanen Najeriya arewacinmu especially mu a jihar Sokoto Katsina Zamfara Kebbi Kaduna muna da wani abu na a zo a gani a fitan shugaban kasa bai kamata ya zan ana shiga kasin nan mu ba a shiga garuruwanmu a tara hanyoyinmu a kona mutane kusan 40 da wani abu a gorayen a kashe wajen mutum 100 da wani abu a unguwar lalle a kashe wajen mutum 54 haka kullum ne kowace rana sannan bai da lokacin da zai je ko da minti 10 ne a cikin jirgi ko da a filin jirgin sama Sokoto yadda ya tsaya ya kasa shiga cikin garin Sokoto ya ce mutane ina yi muku jaje ba ya tura muna waɗannan wakilai ba waɗannan wakilai ai jami'an tsaro ne kuma suna nan kuma sun san abin da suke faruwa amma ba abin da mutanen Najeriya arewa sun zaɓi shugaba Buhari ne ba sun zaɓi chief of army staff ba ba su zaɓi shugaba NSA ba waɗannan duk employee na shi ne ni ne ne lahiya a baya da ne da bai iya zuwa Sokoto amma yana iya zuwa Lagos ko wani gari wurin kaddamar da wani littafi.
Honorable Shehu Gwanda kenan tsohon dan majalisar wakilan tarayyar Najeriya a tattauna da Nnedi Shehu a Abuja. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar Faruk. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya.
Barewar tsaro a Najeriya shine abu da yafi daukar hankalin jama'a a kasar wanda al'umma da dama ke bayyanar da irin halin rashin tabbas da suka tsinci kansu a ciki malaman addinai da masarautu ba bar su a baya ba wajen gudanar da addu'o'i na neman zaman lafiya a kasar abokin aikin mu Mustafa Nasiru Batsari ya haɗa muna rahoto akan wannan matsalar da kuma hanyoyin kawo ƙarshen ta a wannan rahoton.
A yanzu haka dai 'yan Najeriya na ci gaba da lalubo hanyoyin shawo kan matsalar rashin tsaro da ta'addabi sassa daban-daban na Najeriya. Masarautar Kwantagora da ke jihar Niger na ɗaya daga cikin sassan da ke fuskantar ukuba irin ta rashin tsaro akan yadda 'yan bindiga ke kisan jama'a babu gaira babu dalili. To akan haka ne dai masarautar Kwantagorar ta shirya wani taro na addu'o'i na musamman a ranar Lahadin nan domin roƙon Allah ya kawo sauki akan lamarin. Mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora Alhaji Muhammadu Barau Ma'azu na biyu ya yi ƙarin haske akan dalilinsu na shirya addu'o'in.
Dole ne mu dauki wannan matakin domin jama'a na cikin wani hali, jama'a masarautar Kwantagora, jama'a Niger State suna cikin wani hali, ba sa iya bacci, mu karkan ba mu iya bacci, babu wanda ke bacci da idanun shi kulle, kowa idanun shi bude yake, ba kwanci hankali. To dole mu koma ma Allah. Abu ne dake an tacce cewa ana yi ana kuma yin sandan ana yi, sojin ana yi amma bai abu ya kai ƙarshe. So da gaskin kawai shine ne muka shawarar cewa mu taru da Kristoci da musulmai da kowa ya addu'a kuma Allah abubuwan da ake marke kuma duk a bashi na tabbatar in Allah ya yarda da iko Allah za ka kawo wannan abu.
Ko a cikin makon da ya gabata ma 'yan bindigar sun hallaka kimanin mutane 16 a masallaci bayan wasu mutane biyu da suka kasance ɗa da uba da 'yan bindigar suka hallaka a garin Ukuru ta yankin karamar hukumar Mariga a yankin masarautar Kwantagorar wasu daga cikin mahalarta taron addu'o'in. Ga abin da suke cewa.
Sunana Muhammadu Bello Musa daga unguwar Tukura Kwantagora. Allah ya ce ba zan damu da ku ba in ba don addu'a ku ba. Kenan mahimmancin addu'a babba ne. In ba mu yi addu'a ba Allah ba zai kula da mu ba. In mun yi addu'a kuma Allah Ta'ala zai kula da mu.
Ya girman wannan matsala take a wannan yanki.
To wannan matsala gaskiya babba ce saboda duk matsalan da aka ce za a ainihin rasa rayuwar mutane, za a rasa dukiyar jama'a, za a rasa ainihin zaman lafiyar jama'a, to wannan matsala ba karama bace.
Suna Alhaji Bayan Wali garkuwa mai martaba sarkin Sudan Kwantagora. Wannan matsala da muke ciki sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Kun ga musu da matakin ita gwamnatin tarayya akan wannan matsala musamman wannan yanki.
Eh to mun ga suna kokari eh amma dai
a
kara.
A daidai lokacin hada wannan rahoto bayanai sun nuna cewa shugaban rundunar sojin ƙasa na Najeriya Laftanar Janar Faruk Yahaya yana wata ziyara aiki a masarautar Kwantagorar mai fama da matsalar 'yan bindigar. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida na Batsari. To kuma gaida Yusuf Aliyu Harande da shi kuma ya haɗo mana labaran duniya. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahoton mu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya inda za a ji cewa yan bindiga sun ci gaba da kai hare-hare a yankin Sokoto da Kebbi ko bayan zuwa wajen da tawagar gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi Muhammad Nasir Garika
yadda yan bindiga ke ci gaba da aika-aikar su a arewacin Najeriya abu ne mai daure kai domin tamkar babu matakan da ake dauka da dakile ayyukan duk da kuma hukunta na cewa suna daukar matakan bayan kona matafiya 23 da suka yi a Isa dake gabacin Sokoto a arewa maso yammacin Najeriya haka ma ranar Asabar ta karshen makon da ya gabata sun kona wani gari kacho camp dake yankin Kalmalo a Ilela garin da ke makwabtaka da jamhuriyar Niger Bello Isa Ambarura wakilin jama'ar yankin ne a majalisar dokoki ta jihar Sokoto ya ce aika-aikar yan bindiga tana wuce wuri a yankin
shi runjin dutse gaba ɗaya su yan ta'adda sun wace garin dabbobin su da an kwace gaba ɗaya kuma an kunna magarin wuta sannan shi kuma akwai runjin kware ita halin da kake ciki yanzu kamar zamu ci tana ga hannun yan ta'adda ne a halin yanzu saboda sun nemi mai garin ya zauna ya beli garin ko kuma su ma su wace su su banka magarin wuta so kaga mutanen garin na cikin ban yanayi na halin koka arzani an samu hasara mutanen wasu an kama su an kai da su hasarar rayuwa kai ta ba a koma ganda wasu je sun rasu daga ciki so muna ƙara kira ga gwamnati don Allah dai kokar da take ta taya tsaye
na tuntubi wani mazaunin Kalmalo wanda yace jama'ar Ilela baki daya suna cikin halin lahaula saboda rashin tsaro
ni Hamza Haya Kalmalo ina tabbatar maka cewa abun da ya faru garin Runji wallahi mummuni Allah wadare ga wannan abubuwan da suka faru kuma magana garin kai da mata da mata yi a cikin da wallahi da garin sun saito ne na local gannan wallahi babu tsaro babu shi
na ne mijin ta bakin jami'an tsaro to sai dai kakakin rundunar yan sandan Najeriya dake Sokoto bai doki kiran da nayi masa ba a can ma yankin Isa duk da furucin da kwamishinan yan sanda Kamaluddin Kola Okulola yayi na cewa jami'an tsaro na sintirin hanyoyin yankin kusan safe Dr. Allah sai an samu rahoton cewa an tare hanya an kashe kuma an saci mutane kamar yadda ya faru da maraicin jiya Lahadi inda yan bindiga suka tare hanyar Isa zuwa Shinkafi suka kashe wani mutum kuma suka kama wasu suka shiga daji da su na zanta da wani dan karamin yaro mai suna Sufiano wanda mahaifinsa ne aka kashe a cikin wannan motar da aka tare
kai mun zo za mu taho ana Isa muna zuwa sai mun ga kwalle sun tare hanya wannan motar guda ita a gaba suna ta wasu sun kalle ta motar guda da muke ciki sai kuna ta koma shi ba wannan ma an kashe shi
waɗannan abubuwa da ke faruwa sun sa yan Najeriya na ci gaba da mamakin ganin gwamnati na cewa tana kare rayukan jama'a kuma ga rayukan suna ta salwanta ta hannun yan bindiga Professor Bello Dodon Bada mai sharhi ne akan lamarin yau da kullum yana ganin cewa
gwamnatin tarayya idan tana sauraron kafofin watsa labaru koda ya zamanta jami'an ta na lege asiri ba su aiki kana jin abin da kafofin watsa labaru ke faɗa ya kamata a ce ta bincika shugabanci amana ne waɗannan mutane amana ne har an sa sun fara watan hiddarai da cewa gwamnatin tarayya da ta jihohi da shugabanninsu suna iya musu wani magani ya sun fara hiddarai
bisa ga yadda abubuwa ke ci gaba da faruwa jama'a yanzu na ganin cewa ba su da zaɓi illa neman ɗauki daga wurin Allah Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
to gaida Muhammad kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koyaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya da masu azancin magana ke cewa wuka ba ta huda shi. Shirin dai kamar yadda aka saba na bin kadin wanda aka dannewa haƙi ne dan tabbatar da gaskiya ta yi halinta. Ku biyo mu cikin shirin. Suna na Sarfil Hashim Gunay. Kasancewar mu cikin watan karshen shekara ta 2021 zamu bita wasu daga cikin shirye-shiryen da wannan shirye a baya don duba ko an samu wani sabon labari ko lamari kan abubuwan da muka zanta akan sun canza. Takaddama tsakanin Bako Ziri mutumin Bama a jihar Borno da marigayi tsohon shugaban ma'aikata na fadin shugaba Buhari na daga irin waɗannan shirye-shirye da muka kawo muku. In za a tuna Bako Ziri ya buƙaci Malam Abba Kyari ya da masa da kafin alƙalamin naira miliyan 29 da ya ikirarin ya bayar dan samun kwangilar kawo motoci kira Hilux ga fadin shugaban ƙasa a wata kwangilar da ta haura naira miliyan 300 idan an aiwatar da ita. Biyo bayar da suwan Malam Abba Kyari a 2020 sanadiyar cutar coronavirus, Bako Ziri ya ce ya yi wa iyalansa ta'aziyya har ma da sanar da su inda gonan marigayin take a Bama dan a hada da ita wajen raban gado, amma shi kuma a fitar masa da haƙinsa. Takaddama dai ta kai Bako ya shigar da ƙara wata kotun shari'a a Maiduguri wadda ta dau matakin duba sayar da wani gidan marigayin a Maidugurin dan amfani da kuɗin wajen biyan Bako haƙin nasa. Da alamun magaran sun kalubalanci wannan hukunci, ga dai da wannan fili da Bako.
Bako Ziri bayan rasuwar shi Malam Abba Kyari, ko wani abu da ya faru kan wannan haƙin da kake nema ne?
To Malam Nasiru na biyo ta gida kuma na lokacin da Allah ya masa rasuwa na kira iyalansa na yi musu taziya da ƴan uwansa duka dai. To sai na tunatar da su akan da ina bin marigayi haƙi. To sai suka ce dai to ba damuwa, bari in sun kammala sadaka da sauran abubuwan nasu za su neme ni. To na ji shiru kuma na sake kiransu na tunatar da su akan da haƙƙin nan ba na ni kadai ba ne, akwai masu bibiya na kullum suna damuna akan haƙƙin. Saboda haka a bani haƙƙin nan in ba ma masu su haƙƙinsu duka mu samu hutawa, shi kuma ya samu hutawa cikin kabari. To na biyo su dai to ba su da niyan su ba da haƙƙin nan, kawai dai yaudara ne suke yi. To sai na garzaya kotu, bayan mun garzaya kotu na doke loya sai har mun zo ƙarshen mun zo kotu ta nema bayanin shaidu. Duka da na gabatar da shaidu na duka, to sai kotu ta ce tun da dai shi marigayi baya nan yanzu ya zama magada ne muke magana da su, kuma dole sai ransu ya shiga tsakanin mu.
Ina zuwa Bako, shin wace kotu ce ka shigar da wannan karar?
Upper Sharia Court 1 a Maiduguri. Kotu ta ce dai sai ransu ya shiga tsakanin mu, to sai na yi alwala na zo kotu ta bani rantsuwa na rantse da Qur'ani akan da ina bin shi haƙi ban da wani manufa daban ban akan haƙi na ba. Koda na sa wani abu ne a zuciyana ga shi Qur'ani duka da na gabatar da abin nan lawa. To sai kotu ta yanke hukunci, bayan ta yanke hukunci to ta ba su dai kwanaki su biya wannan haƙi. To mun jira kuma har lokacin yayi kuma ba su biya wannan haƙin ba, kuma lokacin apil ya zo ya wuce sun kasa yi su je su yi apil. Kuma bayan haka kuma to sai kotu ta mun sake komawa da lawyer na
Bako. Kuma daga baya ka ce an sake ka rantse da Alƙur'ani sai aka ci gaba da batun shari'a ne, komai ake daga nan?
An yi ci gaba da shari'an, bayan haka na samu nasara kan abinan da a shari'an da. To yanzu haka na hukunci yana hannuna da sauran abubuwan da aka gabatar a kotun. To sai kotun kuma ta kama gidan marigayi a kusa da JRA police station a Maiduguri, akwai gidansa, babban gidansa. Bayan da ta kama to sai ya ba mu daman cewa mu zo mu yi shirya a yi public notice. To bayan da muka zo muka kammala komai to shine dai an sake daga shari'an. To mun zo kuma an sake daga shari'an an sake ba mu yanzu hakan nan da muna jiran kotu zuwa da January 14 shine da abin da ake ciki yanzu a shari'ar da to.
Masu sauraro, in za ku tuna, Fada Asrock ta yi watsi da ikirarin bako waziri kuma har zuwa yanzu ba wani bayani da ya sauya matsaya. Gama abinda mai taimaka shugaba Buhari kan labaru Garba Shehu ya faɗa tun lokacin da marigayin ke raye.
Mutumin da ake zargi wai dan ce ya ce a bashi cin hanci na miliyan 29 miliyan 29 na naira. Sai ka duba ka ce akwai cancanta akan wannan magana lokacin da ya karbi office din nan na babban jami'a a fadar shugaban kasa. Duk wani wanda ya rike wannan office kafin shi akwai kuɗi naira miliyan 200 da kowane wata ake ba office din nan. Mariki wanda yake rike da office din nan yana kashe kuɗin nan a duk yadda ya so. A doka, a tsarin yadda ake gudanar da office din fadar shugaban kasa ba shi yayi bayanin ya aka yi kashe kuɗin nan ba. Irin tsari da shugaban Buhari ya fito da shi Abba Kyari da kansa da ya shiga wannan ofis ya ce wannan kuɗi miliyan 200 da ake kawo ofis duk wata a dakatar da ita. To mutumin da ake bashi aka ce za a bashi miliyan 200 duk wata ya kashe garin da yake so ya ce bayan so shi ne za a ce an kawo mura miliyan 29 na naira wai ya karɓa. Wannan ba shi da ma'ana magana da yake na. Sannan abu na biyu shi wannan mutumi da ake wannan yawo da ma maganarsa da ake kai a kwangila yake za a bashi wai a bila ta mota Hilux guda 25 kasafin kuɗin 2016 da 2017 babu wannan kasafin kuɗin a bila babu buƙatar waɗannan motoci. To ya za a ce an bada kwangila akan abin da ba a buƙata. Wato maganganun su ci guru su ne iri daban-daban. Shi yasa muka ga laifin wannan gidan jarida da har ta ɗauka ta martaba wannan magana ta buga a jarida. Amma shi abin da ya ce an ci zarafinsa an ɓata mara suna kotu zai je. Saboda haka ita da su da suka buga wannan labari sai su san yadda za su kare kansu idan sun je kotu.
Wani Garba Shehu wato a taƙaice dai ita fadar shugaban ƙasa ta ɗauki wannan abin da cewa kawai ma sharri ne.
Kwarai kuma zamani ne na yi. Saboda a zaɓe ne iri daban-daban a gabanmu so ake yi a duk inda aka san za a ɓata sunan gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari ake nema a ɗauko a yi. Ƴan siyasa da magoya bayansu da gidajen jaridu daban-daban abin da aka sa a gaba kenan. Abin farin cikinmu shi ne mutanen Najeriya kai ya waye irin wannan yaudara ba za ta yi tasiri ba. Insha Allah.
Masu sauraro, abin da ya sauka kenan cikin shirin namu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kawo muku shirin bitar ƙarshen shekara na ƙarshe kafin mu shiga shekarar 2022. Yanzu a madadin wanda ya taimaka wannan shirin ya zo gare ku Nasir Adamu Yale Kaya, ni Sarfi da Hashim Gumul ke cewa mu kasance lafiya.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. To masu sauraron mu ba za mu iya samun damar kawo muku ma labaran ba ma a takaice. Sai a kasance da mu a shirinmu na hantsi a ji mu da dauke da wasu shirye-shirye masu aitarwa. Sai Allah ya kai mu. Wassalam. Mun gode.